أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان يدّ مكتابة أتي قبل كراتم من التفسير أولا مسلاتين جمعة نا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيو ثلاثة ترق وتر رملانا هجرة من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم sana da shekara 1440 hijiran annabi daga makka zuwa madina, wanda ya zama daidai da 14 ga watan mayu miladiyar annabi isa dan maryam alaihi salatu wa salam. Tana da shekara 2019. Idan ba a manta ba, muna nan cikin suratul fathi, inna fatahna laka fathan mubina. Suran da ta tattara abubuwa da dama, ga labarai masu yawa, ga darussa waɗanda suke tare, ko za mu iya cewa darussa waɗanda suke tuli. Jumala mutum zai fahimci abinda zai iya fahimta, sauran kuma ya bari wa Allah. Amma da fage ne na ainihin kowa ya kawo nasa, to idan mai tafsiri ya samo nasa ko ya faɗi fahimtansa, shi ma mai jan baki sai ya faɗi nasa, shi ma mai ishara sai ya faɗi nasa, masu kyamarori su faɗi nasu, masu sauraro su faɗi nasu, kowa sai ya kawo gudumawansa. Wani abin mamaki sai ka samu wani mai sauraro sai ya faɗi point ɗin da ta fi ma na ainihin mai tafsirin gaba ɗaya. Shi ya sa in aka faɗi abu domin a tattauna, to ba shiriri ta za a kawo ko gulma ba. Abinda za a faɗa ki ne abinda ka fahimta, kuma ka yi bakin ɗin fahimtanka da ayan Ƙur'ani ko hadisi ko kuma wani littafi, wanda ki ne ilimi kuma ki ne bincike. Amma in na ce kai mai ka gani ka faɗi abinda kake ji ko ka faɗi hayaniya kawai baka da abin da, wannan ya zama kiriri take. To ba haka ake so a majalis na ainihin ilimi ba. In ana son a yi wannan, to sai a je kasuwa ko a je taka, sai a je a buɗe wancan fage. Allah ya taimake mu. Za mu taki daga aya ta nawa? Akalmakallahu فدين الله سبحانه وتعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام ولهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. الله تبارك وتعالى يا أنبتي أبو بوا ديوا تكيم ونن آية أكرمك الله بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
الله تبارك وتعالى يا بعد الأباري a cikin wannan aya har da wani abu wanda yake koye wanda yake gaibi ne mutane da yawa ba su sani ba amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace ki a cikin wannan aya yasa aka ce abinda baka sani ba a wajen ka gaibu ne amma a wajen Allah ba gaibu bane saboda haka da zaran Allah ya sanar da kai to ya fita daga layin gaibu ya koma abinda ba gaibu ba abinda yake zahiri ko kuma wani abu wanda yake sananne. Abinda Allah yake fada cikin wannan aya shine humul ladina kafaru wadannan sune wadanda suka kafirta ai sune wadanda suka kafirta musamman ma Quraishawa na Makka wadanda suka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi da sahabbansa suka hana su shiga birnin Makka domin su yi tawafi ga lakin Kaaba sai Allah tabaraka wa ta'ala yake humul ladina kafaru ai sune wadanda suka kafirte وصدوكم عن المسجد الحرام كما سكتو شيخ قبل مسلات وانديك من الفرما عند دام من يبياني ما ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ذو يا ياد الزنب وعينهم الحديبية هنا جننك من ذيب آتا مكو أبن نمدك يا يا كما تاكشي يا كارم eh masu wayoyi su zo ku zofa هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام sune wadanda suka kafirce kuma suka tsare ku gabarin masallaci mai alfarma wanda kuka gagara karasawa saboda sun toshe muku hanya wani abin mamaki wal hadaya hadayan ma da kuka shirya za ku zo ku yanka ga lakin Kaaba a yi sadaka wa talakawa da marasa galihu to shi ma an hana shi bi ma'ana an tsare shi maqufan an yabluga mahilla an sha makance shi ya gagara karasawa wajen da ake yankawa ko ake sokewa domin hadaya ba ko ina ake yanka hadaya ba ko inda ake yanka hadaya a can Makka saboda haka sai an je da hadaya wajen sannan ake yankawa idan ba karasa wajen ba kai yanka hada yanka to kai yanka nama amma ba hadaya ba dama daidai wannan lokaci akwai abubuwa guda biyu akwai hadaya akwai lahiya ko da yake dabbobin da ake yanka su suna da yawa akwai hadaya akwai lahiya akwai suna akwai na jin daɗi idan aka ce mutum zai yanka domin na jin daɗi wato saboda jin daɗi ne bima'ana kamar ka samo kaji ko zabbi ko kuma ka samo wani rago wanda za ka yanka shi a kyafe shi ko a soya naman da kai da iyalanka ko da kai da abokanka ko bakinka ku zauna ku ci wannan duk lokacin da aga dama za a yi wannan yanka, ko da daddare ne ko da rana, ko namiji ne ko mace, abinda ake bukata idan za a yi yanka ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma yana da muhimmanci duk abinda za a yanka ya kalli gaba. Da za a samu musulmi ya yi yanka ba tare da an kalli gabar ba, wato ba tare da ya kalli gabar ba yankan ya yi, ko da sama ya kalla ko kasa ya kalla ya yanka, to yanka ya yi tun da kallon gabar ba dole ba ne. Sannan kuma musulmi wanda ya amsa sunan musulunci idan ya yi yanka bisa karantarwar musulunci, ko da bai ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala ba, aka ce wannan musuluncinsa ya kai wato ya ba da dama a ci wannan abin yanka. Ina fata an gane. To kaga wannan ya gwada sabanin wanda ba musulmi ba, idan ya yi yanka wannan kan ba za a ci ba. Hasali ma su ba yankawa suke yi ba, sai dai su buge shi ya mutu, kun ga ya zama mushe kenan. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta mushe ga ainihin al'umman musulmi. Idan aka samu ahalul kitabi waɗanda suka san littafinsu kuma suke aiki da ilimin littafinsu wajen yanka, wannan alqur'ani ya gwada mana cewa abinda suka yanka ya halatta musulmi ya ci. Yana iya yiwuwa sunan Allah suka kira ko sun yi shiru, ba a ji menene suka kira ba, matuƙan dai sun bi karantarwar littafinsu idan sun yi yanka za a iya cin yankansu. Wannan ya shafi yanka na ainihin jin daɗi ko na walwala ko na wadata ko kuma wani abu makamancin wannan. Kamar yadda muka ce sawa'un, daidai ne za a yanka cikin dare ne ko cikin rana ko yaushe, kuma ko ina ana iya yankawa. To sai na gaba shine abin da ya shafi suna. Wannan dabban suna shari'a ta riga ta yi bayani, akwai ka'idodin da sai an kiyaye, sannan za a ɗauki wannan dabba a yanka ta a matsayin dabban suna. Da za a samu mai ido ɗaya, da za a samu mai ɗingishi wanda ya fito fili, da za a samu ƙwanjamin miya ko ramin miya, da za a samu ƙarama wanda bata riƙa ko bata nuna ba ko bata shekare ba, to kun ga wannan ba za a yanka ta a wajen suna ba. Dole sai an samu dabban da shari'a ta ce a yanka a wajen suna. Kuma wannan dabba tana farawa ne daga akuya ko kuma tunkiya ko saniya ko kuma raƙumi, waɗansu ma suka ce ko dai akuya ko kuma ainihin tumakai, babu maganan shanu da ainihin raƙuma. Wannan kuma wata fahimta ce daban. Idan za a yanka abin suna za a ce za a bari sai ranar ainihin bakwai ga haihuwan yaro. Wannan normally ana yankawa ne da hantsi. Idan aka yanka sai a bada uwar ta ci nama tun da ta sha wahala, to yanzu kuma sai a bata nama ta more yadda za ta samu ta farfado daidai gwargwado. Kuma idan za a yi yankan nan ana ambatan sunan Allah subhanahu wa ta'ala, ba sai an ambaci sunan jariri ba. Abinda aka sani wannan yanka akan yi shi ne da rana ba da daddare ba, domin aka yi shi da daddare kaman ana ruwan naman kenan, ba za a bada mabukata ba ko ba za a samu su ba. Sannan idan ka tsara gaba wanda ke suna matsayin suna, lallai dabban suna da za a yanka ba farilla ba ne. Amma idan mutum yana da hali, kowane yaro yana rataye da ragon sunansa har sai an yanka masa. Amma idan babu hali ba ce dole ba ne. Kuma ya kamata ka gane ba a suna da ainihin zakara, ko da wato wannan zakaran ba na turawa ba ne ko na fadan ainihin White House ne, a ce a wajen ya girma, to ba za a yanka wannan zakara ba komai girmansa. Saboda haka ba a suna da zakara, ba a suna da agwagwa, ba a suna da ainihin kaza, ba a suna da zabi, sai dai a yanka domin waɗanda za su taru su taya uwan aiki ko farin ciki ko wani abu makamancin wannan. Tunda su mata suna iya taruwa kamar yadda malamai suka fala, amma banda maza. Mata sukan taru domin su taya aiki amma ba gulmace-gulmace da face-face ba. Idan an je gaba sai a samu dabban lahiya, wannan kan ta kara ma wancan duk wanda yake da hali sai yayi lahiya in bai yi lahiya ba maza Allah ya ce fala ya qaraban na musallala kada ya kuskure kusanci ainihin masallacin mu na idi kuma ka'idodin da muka ambata a baya su ne a kan wannan saboda haka ba a lahiya da zakara ko da kaji ba a yi da agwagi ba a yi da zafi ana yin lahiya ne da ainihin awakai da tumakai da kuma shanu da raƙuma za ka ɗauki ɗaya daga ciki sai ka yi lahiya da wannan kuma nan ma sai aka ce akwai ka'ida a ranar lahiyan sai an je an yi sallah sai shugaba ya yanka duk wanda ya kuskure ya yanka lahiyansa kafin shugaba ya yanka liman ne ko sarki ne to ya tabbatar ya yanka nama idan an soya an ci nama amma ba lahiya ba saboda dole sai ka bari an sauko idan shugaban yana da abin yanka yanka shikenan baya da abin yanka irin shugabanni masu adalci irin na da sukan jagoranci sallan idi sai su waiwayo su ce ya ku jama'a idan kun koma gidajenku mun ba ku dama ku yanka lahiyoyinku amma mu bana Allah bai hore mana ba ba mu da halin yin lahiya wannan fa gwamna ne zai faɗi haka ko sarkin yanka a da amma ba a yanzu ba Allah ya kyauta to kaga wannan ma ai akwai ka'ida to na gaba sai hadaya tunda daman lahiya mafiya yawa an sani ana yankawa ne da rana ga mazhabar malikiya ba a yanka lahiya da daddare domin ana ganin kamar wanda yake yankawa da daddare marowaci ne wato yana son ya tattara komai ya tura gidansa saboda haka ba a yankawa da daddare duk da kasancewa su malamai su kuma sun ce da daddare ana iya yanka lahiya sai dai ku sani lahiya wato kamar suna ne idan ba a samu ba sati daya wasu malamai suka ce a kara sati daya ana ba da sati uku kamar kwanaki 21 idan ba a samu abin suna ba to shi kenan tasha lahiya kuma kwanaki uku ake bayarwa in ka hada da ranar sallah kwanaki hudu ne ana wucewa to sai dai ka yanka nama domin a koya a ci a gidanka kaga waɗannan tsare-tsare kenan wato ana daɗa gaba ana samun tsari amma fa in kun waiwaya can baya za ku ga na jin daɗi koyaushe kana iya yankawa ko ƙarfe 12 dare ka tashi ka yanka kazanka sai dai duk wanda ya ji ka kama kaza da daddare ya ji ihun ya yi yawa ko a ce an kama bunsuru yana ta ihu to fa wani bindiga zai ɗauko Allah ya kyauta to na ƙarke shi ne hadaya wannan hadaya kuwa sai ba a yankawa ko ina a kowane gari ko ina ne sai Makka akwai waje na musamman da ake yankawa saboda haka sai ya hadaya an je Makka kana iya ɗauko dabba daga ko ina da sunan hadaya amma ba za ta amsa sunanta na hadaya ba sai an je Makka can za a yanka ta idan ta kakare a hanya to ba hadaya ba ne in kuma ka ga dama an ka je can to kana iya yankawa domin a da su sukan ɗebo dabbobinsu ne daga wurarensu daban-daban suna korawa wani ma zai sanya alama kawai sai ya kora ta sai ta tafiya to idan ka gani kana bukata an sanya mata alama wannan dabban hadaya ce domin ana ɗora mata leda ko a ɗora mata takalmi ko ganye ko wani abu makamancin wannan duk wanda ya gani ya san dabban hadaya ce to kawai sai ka kora ta ka kai ta wajen yanka idan aka yanka ta tunda shi wanda ya bayar ya riga ya bayar saboda Allah in ka yanka kana iya kwasar naman tunda kai talaka ne mabukaci to amma in ba a can ba to yankan hadaya ba yiwuwa duk mutumin da ya hajjin tamatu'i akwai hadaya a kansa dole duk wanda ya hajjin kirani akwai hadaya a kansa dole duk wanda ya tabargaza cikin aikin hajjinsa ko umra akwai waɗansu abubuwan da idan ya aikata su sai ya yi hadaya to hadayan nan a can ake yankawa mafi karanci akuya sannan mafi girma kuma raƙumi ba a hadaya da kaji ba a hadaya da agwagi ba a hadaya da zabbi ko kuma ainihin talo-talo ko kuma waɗansu dabbobi makamantan waɗannan sai da bahimatul an'ami kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani mutane da yawa ba su san tsarin hadayen ba shi ya sa muka yi bayani da ma yanke-yanke wanda musulunci ya amince kuli inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bi dhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yasa koyan kan jin dadi ne zaka yi na walwala, zaka ambaci sunan Allah. Amma in ka je gaban wani dodo ko wani gunke ko wani kogo ko wata bishiya ko wani ruwa da wata zimma ko ka dauko bakin abu ko farin abu ko jan abu ko tarwade tarwade, idan ka ce zaka yanka bisa yadda aljani ya yi maka umurni, to wannan kuma ba yanka musulunci bane, yankan shirka ne, ya saba wa addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka tare wannan hadaya din a wajen Allah babban al'amari ne. Ai kaman a ce lahiya ne, wani ya zo ya hana a yi lahiya, ai hatsari ne babba, tun da tsarin shari'a ne. Ko kuma za a yi suna a tacau ya ce ba za a yi sunan nan ba, ba za a yanka wannan dabba ba, ai wannan ya hana aiwatar da shari'an Allah ne. Amma idan mutum ya sayo kajinsa aka zo gidanka suka hana ka yanka kaji, shikenan abinci sai a ci lami, ba mamaki ya riga an saba haka. Don an hana ka yanka kajin nan ba yi laifi ba, amma duk wanda ya hana ka yin suna ya yi laifi, duk wanda ya hana ka yin lahiya ya yi laifi, duk wanda ya hana ka aiwatar da hadaya ya yi laifi. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tambaye shi, yasa ana yace wal hadaya maqufan an yabluga mahilla, sun tsare ainihin hadaya kamin mene ko keɓantacce ne ko kuma tsarere ne wanda ya gagara kaiwa inda ake yanka shi. Allah tabaraka wa ta'ala yace walaula wallahi ba domin rijalun mu'minuna wal ansu mazaje mu'mine masu rauni ba wa nisa'un mu'minatu da waɗansu mata mumine masu rauni ba waɗanda suke tsakani lam ta'lamuhum ba ku san su ba, Allah ne ya san su, suna ɓoye sun karbi addinin Allah ba su samu daman yin hijira zuwa birnin Madina ba, an tafa'uhum idan aka ba ku dama ku yi yaƙi to za ku murƙushe waɗannan mutane, fa tusibakum minhum ma'arra sai abin kunya da abin takaici da ɓacin rai da laifi sai ya shafe ku. Domin wani lokaci mutum zai je aiwatar da wani abu bai san ya yi kuskure ba, to wannan kuskure ko in bai sa a ba zai bi ki har ƙarshen rayuwarsa. Shi yasa ake so ka ringa taka zanzan, yadda za ka ringa ganin mutane kana bubbuge duk wanda ka ga dama ko ka zazzagi duk wanda ka ga dama ko ka ci mutuncin duk wanda ka ga dama, to ran da ka je ka ritsa da wani to fa har abada kuma in abu ya juye maka fa ya juye maka kenan. Kafin ka waiwaya ka ce za ka gyara, to istule a ce ka gyara ka riga ka makara. Saboda haka shi yasa ake bukatar a yi taka zanzan. Kun ga Allah tabaraka wa ta'ala ce wallahi ba domin waɗannan ɓoyayyun mutane ba, annabi fa bai san ku ba, sahabbai ba su san ku ba, amma sun karɓi musulunci suna ɓoye a ainihin tsakani wanda idan kun taka su wajen murƙusa kafirai to ƙarshe su ma za ku murƙushe su. To idan kun murƙushe su bala'i ko musiba zai same ku wanda har abada ba zai rabu da ku ba. To shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kame hannayenku ga barinsu, ya kame hannayensu ga barinku. Ina fata an gane. Allah tabaraka wa ta'ala yake kuma ya yi haka ne liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha, domin Allah ya kigar da rahamansa wanda ya ga dama. Kun ga masu raunin nan na tsakani sun samu rahamar Allah, sannan kuma da ba ku jawo bala'i wa kanku ba kun samu rahamar Allah, sannan kafirai da ba a murƙushe su ba aka samu waɗansu daga baya suka musulunta sun samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha law tazayyalu. Allah ta'ala ya ce da waɗannan masu rauni da suke tsakaninku da kafirai za su ainihin kahu, za su gushe, za su bar wajen. Ya ce la'azzabna alladhina kafaru minhum, wallahi da na mun azabtar da waɗanda su kafirce daga cikinsu, ko da ba mu ba ku dama kuka yake su ba to za mu azabtar da su azaban alima, azaba mai raɗaɗi. Shi yasa aka ce wannan sukutum ayar tana magana ne akan masu raunin nan. Da Allah ta'ala ya ce liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha, domin Allah ya shigar da rahamarsa wato cikin rahamarsa wanda ya ga dama cikin bayinsa. Haka dai wannan baki ne main point din ba, ba shi bane. Menene main point din? Walaula rijalun mu'minuna, وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ shi yasa ya ce lau ta zayyalu da babu waɗannan mutane to ba sai kun yi yaƙi ba la'azabna allazina kafaru minhum azaban alima da wallahi za mu azabtar da waɗanda suka yi kafirce daga cikin kafiran makka da ma na ko'ina azaba mai raɗaɗi to amma sai Allah ya kaddara ga waɗannan mutane shi yasa aka ce wani lokaci ko kai mai gida saboda dalilin wani a gidanka matarka ce yarka ce ko ɗanka ne ko mahaifiyarka ko mahaifinka ko wani wanda ka ɗauki nauyinsa mara galihu ko wata mata wanda ba ta da uwa ba ta da uba ba ta da dangi ka ɗauki nauyinta a dalilin mutum ɗaya a gidanka sai Allah ya baka arzikin abinci a dalilin mutum ɗaya a gidanka sai Allah ya tsare ka daga musiba ko bala'i ko takin hankali amma kai baka san wane ne ba yasa duk abin da zaka yi sai dai kai hakuri ka kyautata daidai gurgudan yadda zaka kyautata daidai gurgudan iyawanka banda mugunta banda tare haƙƙi banda surutu na babu gaira babu dalili banda siya tunda Allah ya jibga maka waɗannan to kai hakuri a dalilin ɗaya daga cikin su kana iya samun aljanna a dalilin ɗaya daga cikin su in ka fito neman abinci zaka samu da zaka kore shi da za ka bar wannan aikin alherin da kake yi to sai ka fita ka karaɗe duniyan nan ba za ka samu abincin ba ko sai ka samu ka zo kofar gidanka sai wani ya kwabar dama in gari ne to sai ya haɗu da tsakankanin kofar gidanka wanda ko an kwake kai ko ɗan wake ba zai yi ba saboda in an ci ba zai ciyu ba saboda haka shi yasa idan mutum yana da iyalai da yawa to mai da al'amari zai yi zuwa ga Allah ya yi iyaka ƙoƙarin abin da zai iya amma dai da farko nuzulunci bai ce ka jawo rikici wa kanka ba ka je ka auro a can ka ga wata bazaura ka sake karawa da ita da ƴaƴa guda biyar ka sake ganin wata bazaura daga wata ƙabila ka sake kwaso ta ashe tana da ƙananan ƴaƴa guda bakwai ka ga wata bazaura cikonta hudu ita ma ka kwaso ta ashe ita ma tana da ƴaƴa kaman guda goma sannan kuma tana da ciwon AIDS to kaga karke Allah ya kawo ke to zama da aka ke sa sai a yi takakan nan ka dauki abin da za ka iya man da karambani man da kuma ainihin mutum ya ɗebo abin da ya fi ƙarfinsa tunda Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya kallafa wa rai sai abin da za ka iya وما جعل عليكم في الدين من حرج أيك أنا الدين بيكون تتامك با بيتاقرا مكبا سبب هذا با يجزا أرايوا كم كتاقرا وكنكا تند الله ما هل تلك بيتاقرا مكبا تومين تاقرا وكنكا تواما إن كتاقرا وكنكا وانا يارك ناكا تقول أن ده جاروا شروا كما سأنكرن دوكا كما الله بدأت مكيكا با تند كنجن تيني توقع بتنباكي Annabi ya ce duk wanda ya ci bashi da niyan ya biya kuma ya ci bashin bisa gaskiya ba ganganci ba da niyan ya biya to Allah zai taimake shi ya biya duk wanda ya ci baki da ganganci ba da niyan ya biya ba to Allah ba zai taimake shi ya biya ba kuma yana mutuwa a cikin kabarinsa za a sanya masa anka na ainihin mala'iku saboda bakin da ya ci na mutane bai biya ba shi yasa nake tausaya wa ƙananan mutane nake tausaya wa talakawa kaga mutum ya je ƙaramin baki ya ce a can ya manta har abada ya je can ya ci baki ya manta har abada ya je can ya ci ƙaramin baki ya manta har abada kuma in ka bintika za ka samu ba dole ba ne to wannan ke zai halakar da kansa manyan mutane kuma ƙarya da burga da gwada wa mutane isa wannan ke ya halakar da su su je bankuna su ciyo baki domin su yi alfahari su yi taƙama sai ga mutum yana ta muku barazana amma bakin banki ya fi ƙarfinsa haka ma waɗansu ƴan karambanin ƴan kasuwa kuma abinda suke yi kenan don wani shi ya ɗagu ni kuma na faɗi to ba zan yadda a gane ba abinda wani yake yi ni ma sai na yi ya je ya ciyo baki babu gaira babu dalili baki da ruwa wanda za a sa riba a kai wanda dukiyar riba Allah ya kwake mata albarka yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin atim abinda Allah ya fada kenan Allah ya tsare mu sai Allah ya ce mu
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
كافٍ ونعم. يقول تعالى مخبرا عن الكفار من مشرك الأرض. Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu bayani dangane da kafirai mushrikan larabawa min Quraysh musamman ma Quraishawa wa man mala'ahum ala nusratihim da wadanda suka ba su hadin kai ko suka taimaka musu abisa me ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa ya kan annabi shine Allah yake humul ladina kafaru ay humul kuffaru duna ghairihim wadannan kafirai ne ba waɗansu su ake magana ba waɗanda yake sun kafirce da Allah wa saddukum anil masjidil haram kuma suka tsare ku gabarin masallaci mai alfarma wa antum ahqqu bihi alhali ku kuka fi cancanta ku rike masallaci mai alfarma sai dai a lokacin wannan masallaci yana hannun kafirai wa antum ahluhu fi nafsil amr wa to ku ne mutanen ɗakin Allah ko kuka cancanta ku rike ɗakin Allah wal hadaya maqufan an yabluga mahilla sannan kuma suka tare hadaya wato ya gagara isa wurin sa wa saddul hadaya an yasila ila mahilli wa hadha min baghihim wa inadihim wannan ko taurin kai ne na mushrikan Quraishawa da ainihin dagawar su wa kana al hadiyu wannan hadaya da manzon Allah ya koro a wannan lokaci da yazo umra wato an ce 70 badala sai da ya zo da raƙuma ɗaiɗai har guda 70 yana son ya yanka a ɗakin Kaaba a ainihin Makka domin Araba wa Talakawa amma suka ƙi ƙasa-ƙasa suka ce annabi ba zai ƙarasa ba kama sayati insha Allahu ta'ala bayanu kamar yadda cikakken bayani zai zo wato a shafuka masu yawa Allah ta'ala ya ce walaula rijalun mu'minun ba domin waɗansu mutane mu'minai ba wa nisa'un mu'mina da waɗansu ainihin wato mataye muminai ba baina asurihim mimman yaktumu imana wato waɗanda suke tsakanin kafirai suna ɓoye imaninsu wa yukhfihi minhum khifatan ala anfusihim min qaumihim kuma ba sa son mutanen su gane to shi yasa su ma ba su yi hijira ba to Allah ta'ala yake ba domin waɗannan mutane maza da mata ba la kunna sallatnakum alaihim Allah ta'ala yake wallahi da mun ba ku dama a bisa waɗannan mutane su ainihin kafirai ɗin faƙataltumuhun wa abattum hadara'ahu da za ku kashe su sai kun ga ƙarshensu ku yi kace-kace da su to amma muka ba ku dama kuka yi yaƙin nan to za ku haɗa da waɗannan mutane ɓoyayyu walakin baina afna'ihim minal mu'minina wal mu'minati aqwamu sai dai a tsakanin farfajiyoyinku akwai waɗansu mutane la ta'rifunahum halakal qatl wato ba ku san su ba saboda haka lam ta'lamuhum shine Allah yake ba ku san su ba an tata'uhum saboda haka za ku je ku taka su tunda ba ku san su ba wato sai ba ku minhum ma'arra sai ainihin ku samu laifi da ainihin abin makale wanda zai zama muku damuwa bi gairi ilimin ba tare da ilimi ba kuma Allah ya yi haka ne li yurkhila Allahu fi rahmatihi man yasha domin Allah ya kigar da ainihin cikin rahamansa wanda ya ga dama yuakhiru uqubatahum shi yasa ya yi jinkirin azabtar da waɗansu mutane musamman kafirai li yukhallisa min baini asurihim almu'minin domin ya tsamar da bayin Allah mu'minai kuma waɗansu daga cikin Quraishawan nan sun zo sun karbi addinin Allah to kun ga da an kage su a lokacin al-Hudaybiyya to da ai ba za su samu lokacin da za su karbi addinin Allah ba waliyarji'a kaseerun minhum ila al-islam saboda haka da yawa sun karbi addinin Allah sai dai kuma waɗannan masu rauni da suke tsakani wanda albarkacinsu ne Allah ya hana yaƙi duka ɓangarorin lauta zayyalu da za su koma gefe ai lauta mayyaza al-kuffaru min al-mu'mini da ainihin kafirai za su bambanta da mu'minai allazina baina asurihim waɗanda suke tsakaninsu la'azabna allazina kafaru Allah ta'ala ya ce wallahi da mun azabtar da waɗanda suka kafirce minhum daga cikinsu azaban alima azaba mai raɗaɗi ai la sallatnakum alaihim da mun ba ku dama akan waɗannan kafirai falaqataltumuhum qatlan dari'a, kuma da kun kashe su mumunan kisa. Saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sassauta. To sai ayan da malai karanta mana, ja'ala alladhina kafaru, yayin da waɗanda suka kafirta, waɗannan kafiran dai da muke magana a kansu, suka sanya fi qulubihim, a cikin zukatansu me suka sanya? Alhamiyya, shi ne kyashi da mugunta da ainihin keta da ƙabilanci. Hamiyyatul jahiliyya, ƙabilanci irin na jahiliyya. Saboda annabi ya riga ya zo, shi ne waɗansu suka ke ƙasa-ƙasa suka ce a'a, wallahi in aka bar ki ya shigo za mu ji kunya. Saboda wannan suka hana annabi ya ƙaraso ɗakin Kaaba, saboda wannan kawai wai za su ji kunya idan labari ya bazu. Shi ne hamiyyatul jahiliyya, abinda suka sanya kenan. Wa zalika hina abaw, wannan kuwa ya faru ne lokacin da suka hana annabi ya shigo. Sannan na biyu, suka hana an yaktubu bismillahir rahmanir rahim, da aka zo za a rubuta yarjejeniya. Sai annabi ya ce a rubuta bismillahir rahmanir rahim. Kaga wannan ke yake gwada cewa shi abubuwa da dama za a yi musu bismillah. Ai takardar yarjejeniya ne za a rubuta, amma aka sa bismillah. To za ga wani in ka zo ka ce bismillahir rahmanir rahim, sai ce Qur'ani za karanta. To ilimin sa ina ya tafi? Ko tunanin sa ina ya je? Ko abinci za ka ci ka ce bismillahir rahmanir rahim ka karasa? Tunda dama an ce bismillah ka yi bismillah. Ko zama za ka yi ka ce bismillahir rahmanir rahim, ka ci ka koshi ka yi ka taki ka gagara sai ka dogara, sai ka taki da kyar ka ce bismillahir rahmanir rahim. Ai ka ga ba a ce idan ka zo taki ka ce bismillahir rahmanir rahim ba? Ko akwai nasi karara wanda ya faɗi haka? Babu. Amma in ka faɗa ka yi laifi, in ka faɗa ka yi daidai, ba ka yi laifi ba. Saboda haka yanzu aka rubuta takarda, aka rubuta bismillah, wannan babu laifi. Musamman ma irin yarjejeniya, ka sai fili, ka sai gida, ko za a rubuta wata yarjejeniya ko wani sharaɗi ko wata ka'ida, to sai a yi bismillah. Sai dai kuma ba za a yi wasa da takardan ba, tunda akwai sunan Allah a ciki. Da lokacin da aka zo rubuta bismillahir rahmanir rahim, kun ji kafirai da tsiya suka ce su ba su yadda ba. Wa abaw an yaktubu, sai suka ƙi a rubuta, suka ce sai dai a ce bismikallahumma, su ba su san arrahmanir rahim ba. Arrahmanir rahim ba san shi ba, suka ce sai dai a rubuta bismikallahumma. Annabi ya yadda. Sannan kuma har ila yau da aka je gaba, annabi ya ce a rubuta hadha ma qada alaihi muhammadu rasulullah, wannan shi ne yarjejeniyan da annabi muhammadu manzon Allah ya yi da kafirai. Ka ce a ai da mun yadda kai manzo ne, da ba za mu kai ga rubuta yarjejeniya ba. Saboda haka rasulullah din nan a soke, sai dai a rubuta muhammadu bin abdullah. Za mu gani a can gaba. To amma da suka zo suka yi wannan jayayya, me ya faru? Su kafirai tunda sun yi jayayya, wannan kuwa abin ɓacin rai ne. Idan musulmi suka yi zuciya, sai a fasa ma rubuta yarjejeniyan gaba ɗaya. Allah tabaraka wa ta'ala yake fa anzalallahu sakinatahu, sai Allah ya saukar da natsuwansa ala rasulihi, bisa manzonsa, manzon Allah ya yi haƙuri, ya yi sassauci. Wa alal mu'minin, kuma Allah ya saukar da ainihin natsuwa ga ainihin bayin Allah mu'minai, su ma suka yi sassauci. Wa alzamahum kalimatat taqwa, su kuma ya lazimtar da su kalma ta tsoron Allah, wa hiya qawlu la ilaha illallah, aka ce wannan kafirai kenan aka lazimtar da su. Waɗansu kuma suka ce wa alzamahum kalimatat taqwa, hum innan zai koma ne zuwa ga almu'minin, bayin Allah mu'minai. An samu hadisi daga Abu Huraira, Allah ki kare yadda da shi, ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala, annabi ya ce umirtu an uqatila an-nasa, amini umanni da yaki mutane, hatta yaqulu la ilaha illallah, har sai sun faɗi wannan kalmar shahada la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, duk wanda ya ce la ilaha illallah tsakani da Allah, faqad asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqihi, lalle hakika ya tsare da gare ni da ransa da dukiyansa, wato sai dai da haƙƙi, duk wanda ya taɓa harama. Wa hisabuhu ala Allah, kuma sauran hisabinsa yana ga Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan ya fassara mana kalimatat taqwa. Wa alzamahum kalimatat taqwa wa hiya la ilaha illallah muhammadu rasulullah, Allah ya lazimta musu su faɗi wannan kalma. Duk wanda ya faɗi wannan kalma ya ci da musulunci, kuma duk wanda ya faɗi wannan kalma to zai yi kokari ya kiyaye ka'idodin wannan kalma, wato ya zama mai biyayya ga Allah kenan. Wastakbaru anha, amma kafirai sai suka yi girman kai gabarinta. Wastakbara anha al-mushrikuna yawm al-hudaybiyyah, a ranar yakin hudaybiyyah ko kuma sulhul hudaybiyyah, sai ainihin mushrikai suka kiyaye da wannan kalma. Wa katabahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala qadiyatil mudda wa qila kalimatat taqwa, aka ce kalman taqwa shine al-ikhlasu, mutum yayi aiki saboda Allah, ikhlasi saboda Allah, bi ma'ana duk aikin da mutum zai yi na addini yayi shi saboda Allah. Wannan ko yana ɗaya daga cikin sharadi na karban aiki al-amalus salih, saboda haka al-amalus salih ba zai zama karɓaɓɓe ba, ba zai tabbata al-amalus salih ba sai idan ya kasance akwai ikhlasi. Dama na farko kai domin Allah, na biyu kuma ya dace da karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ba karantarwan wani kato ba, karantarwan manzon Allah. To idan kai haka to sai Allah tabaraka wataala ya karba, to kai ainihin al-ikhlasu kenan. Wa qala katirun min ahli al-ilm, kuma da yawa daga cikin ma'abuta ilimi suka ce wa alzamahum kalimata taqwa, wato kalma ce ta tsoron Allah wanda Allah ya bada bayin Allah na kwarai. Wa hiya, ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kaga wannan addu'a ana faɗanta wato a wurare da dama, saboda haka idan kai kaman ka dunkule kalimatu taqwa ne a waje guda, kuma Allah zai baka lada mai yawa. Wa kanu haqqa biha wa ahliha, lalle mu'minai to suka fi cancanta da ita kuma su ne mutanenta. Ai kanal muslimuna ahqqa biha wa kanu ahliha, kuma ainihin kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah, musulmi su suka fi cancanta da wannan kalma domin su ne ma'abutanta. Wa kana Allah bi kulli shay'in alima, lalle Allah ya kasance masani ne ga ainihin dukkan komai. Ai huwa alimun biman yastahiqu alkhaira mimman yastahiqu sharra, Allah ya san wanda ya cancanci alheri kuma ya san wanda ya cancanci sharri, saboda haka shi yasa waɗansu yake haɗa su da alheri, waɗansu kuma sai ya kyale su da sharrin su. To Allah ya raba mu da sharri. Sai Allah ya ce mai
laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-haram in شاء الله إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
تقول أعلم ما لأكا أمنا ولي حديثي حديثي ينا دقوه shafi ɗaya biyu uku hudu biyar shida, kuma ya kamata a karanta wannan shine tafsiri, ya kamata a karanta, amma karanta za ka fahimci komi dalla dalla. Amma kafin mu karanta wannan ayin, ita ma tana ƙarƙashin wannan hadisi mai tsawo da za mu karanta. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق, النبي يا جماعه فرقي cewa gaki da sahabbansa suna tawafi ga dakin Kaaba, wannan yasa annabi ya fito da shi da sahabbansa daga binnin Makka, ai daga binnin Madina ya tinkari binnin Makka. Kamar yadda muka fada alhali Makka tana karkashin kafirai, dakin Kaaba ma yana hannun kafiran Quraishawa, da yazo suka ke kasa kasa suka ce ba zai karasa ba, sai ya haƙura. To menene makoman mafarkin da annabi ya gani? Alhali mafarkin annabawa gaskiya ne, amma kai kana iya mafarki ya zama shiririta, amma banda na annabi kai ma dalilin da yasa yake ya zama shiririta saboda ƙaryanka ta yi yawa da yaudara. Don gwargwadon gaskiyanka, gwargwadon gaskiyar mafarkinka, idan kana da gaskiya kana rike abubuwa yadda ya dace, to kusan duk abin da ka gani a mafarkinka zai tabbata. Amma in baka da gaskiya dan kiririta ne, to yadda kake da kiririta da rudu, to haka za ka yi ta gani a cikin mafarkinka, ana ta maka barazana, ana gwada maka ka gyara halinka, amma duk rudu ne. Musamman ma irin samarinmu na yanzu, mutum ya yi mafarki jaki an ɗauko shi a jeep yana ona kwana da babban waya ana jinta ga AC yana dukansa ga television na mota yana gani alama ga wane ne bodyguard ne ko odalinsa ne ko waye a gaba bayan direba shi yayi mafarki ya ganki haka sannan kuma waya cikin motan fa ga bokiti na dambun nama ga ruwan jus irin yan kananan nan masu tsada yana jiran ya gama waya domin ya hambudi dambun nama ya dora da ruwa yake nan kawai da ya farka sai ya jishi a kunan katifa me ya kawo haka zarinsa babu gaira babu dalili ba yadda za a yi baka bi hanya ba baka bi hanyar neman kuɗin ba baka bi hanyar kasuwanci ba amma kana son ka shiga kasuwar mota kana kwanci ga dambun nama ga kaza ƙarya kawai shi yasa za ka yi ta ganin wannan a mafarki amma ba zai tabbata ba saboda ƙarya ne ƙarya ka ɗauka wa kanka amma da kana da gaskiya da duk abin da ka gani to sai ga Allah ya tabbatar maka domin annabi ya faɗa mafarki mai kyau mafarki na gaskiya ga bawan Allah mumini to ɗaya ne daga cikin kafan annabci guda 46 saboda haka in kai mafarki mai kyau kaga ya tabbata to a cikin kafan annabci guda 46 ka ɗauki guda ɗaya sauran 45 in ka cika su kai ma annabi ne zaidai mutum zai cika su saboda annabi ya ce walakin la nabiyya ba'di babu annabi bayana amma da annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to in ka fara yin mafarki mai kyau kaga ya tabbata to cikin 46 ka dauki daya mutumin da zai hau sama sai ya taka takarda ai ya rage tafiya abinda Hausawa suke faɗa kenan don ka rage tafiya ko ba komai dai ka rubu da mutum ya rubu da ƙasa to haka ne da shi yasa annabi ya yi mafarki ya fito da sahabbansa kuma kafirai sun zo sun tsare sannan raƙumansa ma ta ƙi ƙarasawa tun yadda aka yi da ita ta wuce filin Hudaybiya ta ƙi ga shi kuma manzo Allah ya yi mafarki mafarkinsa ba gaskiya ba kenan ba haka ba ne shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wannan aya domin ya kwantar masa da hankali yace laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi ba ma ke kada ba dukkan ku sahabbai ana sanar da su da mu kuma a yanzu da muke sauraron labari Allah ta'ala yace laqad wallahi haqiqa sadaqa Allahu rasulahu Allah ya gaggata wa manzonsa ar-ru'ya wannan mafarki da ya gani bil haqqi da gaskiya saboda haka abinda ya gani nan gaskiya ne sai dai dama Allah bai ci a shekaran bane amma su kamar sun tunda suna sha'awa to shi yasa suka fito kuma Allah bai kaddara a shekaran bane amma dai mafarkin da annabi ya yi gaskiya ne zai tabbata la tadkhulunnal masjidal harama wallahi lallai in ji Allah in ka ji Allah ya rantsuwa to ba karamar magana ba ce la tadkhulunnal masjidal harama wallahi za ku shiga masallaci mai alfarma ku kwantar da hankalinku insha Allah yasa aka ce Allah da kansa ma yake insha Allah balle kai kana magana ba za ka ce insha Allah ba hadari ne ko mi kankancan abin gobe zan yi kaza ka ce insha Allah gobe zan yi kaza ko mi kankancan abin wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah wa qur rabbaka idha nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada saboda haka faɗin insha Allah din nan yana da muhimmanci ƙwarai da gaske shi yasa Allah ta'ala yake la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah in Allah ya yarda wallahi za ku shiga masallacin nan mai alfarma kuma wani abin mamaki za ku shiga aminina kuna amintattu za ku shiga kuna amintattu da yaƙi za a shigo sannan daga baya a ci nasara a'a muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takafur waɗansu daga cikinku suna masu aske kansu waɗansu daga cikinku suna masu saisaye a kansu me kenan wato za su sauke umuransu dama idan ka sa waɗannan fararen kayayyaki daga miƙati ka kama labbaik allahumma labbaik idan ka zo makka zaka yi tawafi sau bakwai zaka yi sallah nafila raka'a biyu bayan tawafi zaka sha ruwan zamzam zaka zuba a kanka zaka wuce kai safa da marwa sau bakwai sannan zaka yi addu'o'inka sannan zaka kama hanya ka fito zaka samu ainihin baba ko ainihin wanzami ya afke maka kanka ko ya rage maka idan ya rage maka sai ka je ka cire fararen kayayyakin nan ka gama aikin umranka shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takafuna baku a tsoron kowa saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya baku natsuwa da kwanciyar hankali saboda haka mafarkin da annabi ya gani gaskiya ne ku kwantar da hankalinku fa alima ma lam ta'lamu Allah ya san abinda ku ba ku sani ba fa'ajjala faja'ala min duni zalika fathan qariba sai kuma Allah ya sanya koma bayan wannan min duni zalika ay qabla zalika aw ba'da zalika wato bayan wannan ba da dadewa ba akwai wani budi wanda yake mai sauki to dalilin da yasa wato aka ce bana ba za ku shiga ba amma ku yi hakuri shekara mai zuwa insha Allah tabaraka wa ta'ala ko da ke cikin wannan aya ma Allah ta'ala bai gode shekara mai zuwa ba shi dai abin da yake mafarkin da aka yi gaskiya ne kuma la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah wa aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takafun saboda haka ku kwantar da hankalinku ko ba dade ko ba jima za ku shiga dakin Ka'aba to me yasa Allah tabaraka wa ta'ala yi wannan me yasa suka fito sai da suka zo dab da makka me yasa tuntunin Allah bai faɗa musu ba ai Allah ta'ala yayi haka ne don ya tsare wato ya tabbatar da wani hukuncinsa kuma domin ya ainihin ɗaukaka addininsa ko ba komai dai annabi ya zamo barazana sahaban annabi sun zamo barazana musulunci ya zamo barazana a lokacin kuma karɓan musulunci shine zaman lafiya da kwanciyar hankali duniya da lahira saboda haka in ba a karɓe ki ba to zai zo ƙarfi da yaji saboda musuluncin na Allah ne ba na ainihin annabi Muhammadu shi kaɗansa ba ne ba kuma na sahabbai ba ne shi yasa ayan gaba mai Allah ce
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
وكاغني كيف الله تبارك وتعالى يكي ميزا وكيف أكلو كتيني سوالا ننصار صاري الله نيطارا سبنا هو الذي أرسل رسوله بالهدى Allah shi ya aiko manzansa da kirya wa dinil haqqi da addinin gaskiya musulunci kuma Allah ya turo shi ne li yuqirahu ala dini kulli domin ya bayyana da shi ya rinjayar da shi bisa addinai ka kaf gaba daya saboda haka ko an samu tsaiko to ko ba dade ko ba jima addinin musulunci shi zai mamaye komai kuma inna dina indallahi al-islam wa man yasayyi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-kafirin كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين تبارك الله تبارك وتعالى الدين سني كيف أدعو أبن دعك إننا سنين الله كما تعلم الله تو أدن قليك كب قبال سنة أنك هو الذي أرسل رسوله ثم قلن دعك إننا من زم الله كيف لا النبي الله كيف لا وكيل الله كيف لا بافد سنن سبا سي اولن آية سي الله يفتو قلو بلو يكيمي
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستولد فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
أبين لما كفنا ديدي الله يبقى ملادة أبين لما كفكري الله يقف التعملة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.